Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis 14 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun tabbatar da rasuwar jami'an tsaron kasar a jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso. Haka kuma za ku ji yadda matsalar sauyin yanayi ta haifar wa manoman Nijar asara. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Salamu Nabar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Ghana. Albarkacin watan Ramadan za mu jira san da muka koya ko miki koya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba fadar White House ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya yi ranar Talata cewa watakila shugaban Rasha Vladimir Putin ya aikata kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta tura ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran White House Jen Psaki ta ce game da jawabin kisan kiyashi, shugaban yana magana ne da abin da muka gani gaba ɗaya. Abin da yake ji a bayyane yake kamar yadda ake gani zaluncin a fili. Kamar yadda ya kuma bayyana a jiya, ba shakka za a gudanar da shari'a a kotu, amma yana magana ne da abin da ya gani a ƙasa, abin da muka gani duka na zalunci a ƙasa. Gwamnatin ƙasar Japan ta baiwa Najeriya tallafin dala miliyan 2,400 don aikin ƙarfafa tsaro a gabar tekun Gini, yayin da bangare ɗaya kuma ita ma tarayyar Turai ke shan alwashin ƙara taimakawa. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Director General na hukumar da ke kula da gababin ruwan Najeriya, Dr. Bashir Jamo, ke bayyana haka yayin da ke ganawa da wata tawagar tarayyar Turai. Bayanan sirri, tattara shi, sarrafa shi da kuma aiki da shi, inji Dr. Bashir, ya taimaka gaya wajen samun ƙarin nasara a sha'anin tsaro a gabar tekun Ginin. Jagoran tawagar tarayyar Turan, Sir Nicholas Martinez, ya ce tarayyar za ta ci gaba da kasancewa kawa tare da bada tallafi musamman a yarjejeniyar Yaounde na samar da cikakken tsaro a tekun Gini. A baya-bayan nan dai, tarayyar Turai da ma kasashen Turawan da kuma Amurka har ma da kasashen Asiya na ƙara nuna muradi akan gabar tekun na Gini, abin da yasa ake aza ayar tambayar cewar ko takamaimai menene muradin su. Da masanin fika Alhaji Baba Abba, tsohon babban sakatare ne a hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afrika bakwai.
Waɗannan kasashen suna da bukatar gubataccen mai daga nan Najeriya, sannan kuma kawo kacaccen mai. To idan akwai matsala a hanya, dole zai shafe su kuma zai shafe mu.
A bangare ɗaya, babban malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, na ganin yakin da ake tafkawa tsakanin Russia da Ukraine ka kuma ya zama ƙarin dalilin da yasa Turai ke rubun Najeriya a halin yanzu.
Wannan gas din da muke da shi a Najeriya yafi mai, ya rubanya mai, wasu sun ce ma ya kai su 100, kuma yana cikin gas din da yafi kowanne dadin sarrafawa a duniya. Yanzu kudade za su fito da su da yawa, tsari za su zo su yi sosai, su kawo fasaha don su ga cewa sun fara morar wannan arziki da yake wurin, saboda su kautar da lokacin da Rasha za ta isa su shiga kakanuka.
To in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka tabbatar da rasuwar jami'an tsaron ƙasar a jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso da jihar Agadez iyaka da ƙasar Libya, inda 'yan bindiga suka kai har a ranar Talata ta gabata. Salamu Nabar ma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A sanarwar da ta aike wa manema labarai a yammacin jiya Laraba, ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta fara ne da fayyace abubuwan da suka wakana a yayin harin da 'yan bindiga suka kai akan tashar binciken 'yan sanda ta Fetal Kole da ke jihar Tillaberi. 'Yan sanda akalla bakwai ne suka rasu sanadiyar wannan hari na yammacin Talata 12 ga watan Afrilu, yayin da wasu hudu ke cikin halin mutu kwakwai rai kwakwai, sai wasu shida da suka dan jikata. Haka kuma 'yan bindigar sun kona motoci uku mallakar 'yan sanda, uku na hukumar 'yan sanda, sannan sun kona shaguna da runhuna da dama kafin su arce da motoci uku na aikin 'yan sanda. Sanarwar ta kara da cewa a ɗaya bangare a ranar Talatar da ta gabata wasu 'yan bindiga sun kai hari a mahakar zinarin garin Jado da ke jihar Agadez, inda jami'an tsaron gar National 4 suka hallaka, ɗaya ya jikkata, sannan maharan sun gudu da motoci biyu. A washegarin kai waɗannan hare-hare, ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu a madadin takwaransa na cikin gida ya ziyarci tashar bincike ta Fetal Koli domin tantance zahirin abubuwan da suka faru. Yana mai jinjinawa jami'an tsaron Nijar a game da abin da ya kira jajircewar da suka gwada a yayin kafsawarsu da 'yan bindiga. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati za ta ci gaba da ɗaukan matakan da za su ba da damar murƙushe aika-aikar 'yan bindiga a faɗin ƙasar. Wannan shi ne karo na biyu da 'yan bindiga ke afkawa tashar bincike 'yan sanda ta Fetal Koli a ƙasa da wata guda, a daidai lokacin da rundunar sojan Barkan ta ƙasar Faransa ke jiran samun izinin girke askarawanta a yankin da Nijar da Mali da Burkina Faso ke makwabtaka bayan ficewarsu daga Mali. A ɗaya ɓangare, masu sharhi a kan sha'anin tsaro na alakanta harin da aka fuskanta a mahaƙar zinarin Jadon jihar Agadez da yanayin da ake ciki a kan iyakar Libya da Nijar da yadda abin yake a iyakar Libya da Chadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnati da agaji na ƙasa da ƙasa sun ce suna maraba da tallafin da ƙasashen duniya ke aikawa Ukraine tun bayan mamayar ƙasar Rasha, amma sun damu da cewa rikicin na karkatar da hankali da harkokin kuɗaɗe daga irin matakan agaji na gaggawa a Afirka, Gabas ta Tsakiya da sauran wurare. Mafi yawa rikicin 'yan gudun hijira ne ya haifar, wanda ake buƙatar mai da martani na musamman cikin tausayi da taimako, inji wani jami'in ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa, wato Save the Children. Yawan tallafin kuɗi da Save the Children ta samu zuwa sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya, tallafin da ke fitowa daga gwamnatin Amurka, haɗin kai daga tutoci launukan Ukraine, na nufin matakin tallafi ne na ban mamaki, inji Gregory Ram, wanda ke sa ido kan bayar da agajin jin ƙai kuma mazaunin Washington. Bakin haure daga ƙasashen Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba sun isa birnin Washington jiya Laraba bayan gwamnan jihar Texas Kurt Abbott ɗan jam'iyyar Republican da ya yi alkawarin tura su zuwa babban birnin ƙasar bayan an gama bincikensu na shige da fice na tarayya a kan iyaka. Ofishin NASA ya ce wannan wani ɓangare ne na martanin da gwamna Abbott ya mayar game da shawarar da gwamnatin Biden ta yanke da kawo ƙarshen soke doka ta 42 da ta shafi dokar gaggawa ta kiwon lafiya ta lokacin annoba, wacce ta ba wa hukumomin shige da fice damar fitar da baƙin haure cikin gaggawa a kan iyaka, har ma da waɗanda ke neman mafaka. Motar bas ɗin ta taso ne a ranar Talata daga Del Rio na jihar Texas, kuma ana sa ran za ta sauke bakin hauren kusan 35 a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol. A cewar rahotannin, motar bas ɗin ta farko ta isa kusa da gine-ginen da ke kusa. An kama mutumin da ake zargi da harbin kan mai uwa da waibi cikin wani jirgin ƙarƙashin ƙasa na birnin New York a ranar Talata da ta wuce, kuma an tuhume shi da laifin ta'addanci na gwamnatin tarayya jiya Laraba da yamma a birnin New York, Brian Pierce, kamar yadda lauyan gundumar gabashin New York ya shaida wa manema labarai. An kama Frank R. James, mai shekaru 62, a unguwar East Village da ke Manhattan, bayan da 'yan sanda suka samu labari. Ana zargin James da tayar da wani hayaki a jirgin ƙarƙashin ƙasa, sannan kuma ya buɗe wuta kan wasu da ke cikin jirgin lokacin da jirgin ya tunkari tashar 36th Street a Brooklyn, ɗaya daga cikin tashoshin birnin. An harbi mutane 10, yayin da aka ba da rahoton cewa 5 suna cikin mummunan yanayi amma suna samun sauki, ana sa ran za su murmure. 'Yan sanda a yankin Somaliland da ya ɓalle daga Somalia sun kama aƙalla 'yan jarida 7 jiya Laraba, ciki har da wakilin BOA, lokacin da suke ba da labarin rikicin gidan yara a babban birnin ƙasar Hargeisa. An saki Sagal Mustafi Hassan, wakilin sashen Somali ta BOA, bayan an tsare ta na wani ɗan lokaci, amma sauran 'yan jaridan na can a tsara a ofishin 'yan sanda na tsakiyar birnin Hargeisa. Daga cikin 'yan jaridar da aka kama akwai wakilin BBC Hassan Galyed, ɗan jarida na gidan talabijin ɗin yankin MMTV Muhammad Ileg, da Ahmed Mahmud Yusuf na tashar talabijin ta Sa'ab. Sai dai hukumomi ba su bayyana dalilin kama 'yan jarida ba. Abokanan aikinsu da 'yan uwansu sun shaida wa BOA cewa wasu daga cikinsu suna yaɗa shirye-shirye kai tsaye a lokacin da aka kama su a wajen gidan yarin, inda ake tsare da kusan masu aikata laifuka da 'yan ta'adda 150.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'adalla, to har yanzu dai muna jamhuriyar Niger, inda matsalar sauyin yanayi ta taka muhimmiyar rawa wajen haifarwa da manoma asarar wasu kayan amfanin gona na makudan kudade. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya haɗo mana.
A shekarar bana, manoman da ke jihar Agadez da ke arewacin Nijar sun samu kansu a cikin matsalar noman albasa, dankalin Turawa da dai sauransu sakamakon ƙarancin ruwan sama da ambaliyar ruwa da magusowar hamada, lamarin da haifar da koma bayan amfanin gonan da suke samarwa, wanda suke fitar da shi zuwa ƙasashen ƙetare, inda manoman suka tabka asarar da ta kai biliyan 3 na sefa, kamar yadda Malam Hamisu, wanda shine daraktan manoman jihar Agadez, ya bayyana.
Ga amfani da muke samu a shekara, bana ya rage sosai saboda rishin ruwa. Manoma da yawa sun bar yawancin garakensu, bayan sun shifka su fa sai suka bari wani sashi na garake suka bari saboda babu isasshen ruwa wanda za su ci gaba da bada ruwa. Kowa ya dauki daidai abinda yana tsammani ruwan da aka gare shi za su isar da abin da yake amfani. Shi yasa bana amfanin da muka samu gaskiya ya rage sosai. Cikin kashi 3, kashi 2 ne muka samu, kamar mun samu wajen kamar kwatamcin ton 30,000 haka. To shekaran nan duk fannin albasa da famu da tar da tafarnuwa da komai da komai, mun yi asara wajen kusan miliyar 3.
Domin tabbatar da ganin an samu fita kan irin matsalolin da manoman suka fuskanta, yasa gwamnatin tallafa manoman da irin shuka da kayan noma don inganta harkokin noma. Muhammad Ma'azu Umar Sanda, daraktan gidan gona na jihar Agadez.
An samu ambaliyar ruwa a nan Nijar. To wannan ambaliya ta yi ɓanna ƙwarai, kun ga akwai ɓanna da aka yi wajen garake. To dangance da haka nan tallafi na iri, wanda abin ya shafi masu aikin noman rani, a jimilce dai kamar kilogram 343 ne aka samu na irin ruwa, shine na salati, na shu, na karoti, na albasa, su ne wannan tallafi aka ba. Wuri ne dai wanda ya kamata a ce gwamnati din abin da zai iya ya kawo musu don saboda rayuwarsu ta gyaru.
Sakamakon dogaro da shigo da kayan abinci a ƙasar Nijar da ƙasashen ƙetare, ya samu noman yin kira gwamnati na ta samar musu da kayan aiki domin ciyar da ƙasar. Alhaji Hamma shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma a Agadez.
Idan muka samu wannan taimakon, idan ya zamanto ta tashi da gaske, ko kuma mutane da gwamnatin su suka mai da niyya suka jawo ruwa, garin fulawan nan da ake kawo ko wani semuli da ake nema sai an so shi daga wata ƙasa, ko kuma an yi wani sumogalcin shi nan ma sai a yi su, sai kamfanoni garin burudin kana neman shi nan za ka sai shi dama na nan ne na aka yi komi, saboda alkama idan aka yi ta da yawa ko dawa ainaka ta za a yi. Duka kuma sai da injiniyoyi manya kamar izin na masanka. Mu kuma gaskiya manoman namu idan suka samu wannan hanya za su yi shi wannan aiki.
Yankin Agadez wata babbar cibiyar noma albasa da dankalin Turawa ne, lamarin da yasa ake fitar da su zuwa kasashe makwabta irin su Benin, Senegal, Burkina Faso, wanda manoman suke fatan samun ƙarin tallafin gwamnati domin bunƙasa aikin noman. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid Mahmud. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Yeah.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com. Yanzu haka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:15 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. Yau muke bankwana da Aminu Yaro, dan wasan kwallon guragu dake Ghana. Bakon shirin wanda ya shafa shekaru akalla 17 yana rayuwa a kasar Ghana. Ya je ne da sunan aikin sakar kujeru da dinkin tamola. Zaka ya samu takardar shaidar zama dan kasa har ma ya kauri yar kasar Ghana. A hirar su da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam. Dan wasan kwallon guragu Aminu Yaro ya gargadi jama'a ta ci gaba da tallafawa na kasassu da abubuwan da za su nisantar da su da sana'ar bara.
Na zamana sabon zango kamar jin shekara 16 ko 17 kenan. Wasu ma su a kirana saboda ma murzule da nake na ball. Raider ma suke kirana. Yawanci yaran sabon zango in ba ka ce raider ba ba su gani. Saboda shi menene tallafi in samu kan hanya babba, in samu wani container, in samu wannan abin. Zan nemi wasu yara ma ciki in koya musu wannan aiki. Kamar irin saka kujeran ga da ball inga da ake dunkewa in ya kude. Duka mun ni ma na samu ni arayin ware koya musu ba gaskiya ba ni ma sai in ji dadi na don yanzu aka yanka diba zuwa rede tanga guragun mu da wasu rage bara wasu su annan da mai kawa guda da wani gurgu wanda kawan shi guda ne ya shanye eh wasu ajin a rede ta ni in na gani aka sa amin yamin dadi saboda kaga in tallafin na haka ya taya kaga yawa mu mutanen mu sai ga an barbara don wallahi duk wanda ya ce maka ya son ya je yayi bara tara mu na hannu wallahi ba son ran shi bane baban shi beda umman shi beda wani family shi babu wanda ke tallafa mai in bai je bara ba zai saka shi cikin wani tunani na banza Allah ya kuma shayi shayi Allah ya kuma wani swata
kana kewan gida
eh ina kewan gida sosai sosai wan na magana da yan uwaye na duka matana kuma ta mu'amala da su matana ba ta zuwa Niger ba amma irin war take mu'amala da yan uwaye na gida ka ce ta zuwa wurin kuma ba ta zuwa ba
tun da ka iso cikin shekara 17 ka koma gida
eh na koma gida na zuwa gida in dawo na zuwa in je in dawo amma ban ji ma saboda iyali na yana amma gaskiya dai yanzu dai zama na Nigeria da wuya don ko Allah min dalili albarkacin yara na da matana ban yin cina koma Niger saboda matana din nan gane yara na kuma su gane suki kaga yanzu in ba Allah ya sa mini nije Niger na samu wani tallafi mai kyau ba wanda ne hisamu nan gaba ban yanci na koma gida yanzu mura din gida ban da wani aikin da nake yi
afa da bambanci tsakanin Niger da Ghana
eh to bambancin Niger da Ghana abu guda ne kaga kamar abin da ke faruwa yanzu kaga ganin wasu yan uwayen mu sun kai to Niger suke bara wata da ganta da goyo gatar ciki kuma ta da miji sai mijin ne ya barta ta zo ta ya bara kan hanya gatar goda yara shine bambancin Ghana Kadiba abin da ya kama Balga Bako Zabila yazo Tamali duk matan Ghana ba ka taba ganin wanda za ta zo ta tara maka hannu akan kan danja ko wani bara haka kai suke yi su nemi abin suke ci kuma kaga duk wanda ke neman halalin shi to na rantsi da Allah shine kan gaskiya wallahi malam zani ina zaman ga wallahi nace maka ni gurgu ne wo amma in na samu sana'a wallahi ko sai da ruwa na samu stoyin ne yayi in dan ya biya min bukata na ni ne yayi ka gane ko amma su yawanci ranan gaba garan wani yace zai je ya sai fridge guda biyu ya sa cikin container su rinka sayan ruwan su a sa shi ya dauka musu na yin container da fridge ya biya kawai su biya kudin latu su sa ruwan su zo su sayar wallahi kin zuwa sun kai
na gani wato sun fi son baran
sai su a ganin sun fi son baran da wannan abin kuma baran wulakanci ne don na dai yaro ba tarbiya yaro bai samun tarbiya mai kyau bai samun walawa mai kyau yo in yaro ne ya girma baka san hannun da zai je ba ni ina zaman ga yo yaro na cikin Ghana region yake zuwa su na dauki yaro na na taya ni a kasa zan je da shi mutane sun gani kuma wasu sasa tambaya na yaro na ce nan ce musu wallahi yaro na ni zaka kai shi su in ce musu eh wasu su mamaki gani gurgu Allah bani yaro mai kyau gashi kuma na dauki yaro zan je da shi kuma ni kai shi su ya dawo farkon zuwan shi da zo ni zai fare ma a tutkon je wurin umman shi kuma ni ke rarrahe a kasa in kai yaro na hasku hammadan in suke mamaki da sun gani ma tabaro ne suke saboda kokarin da suka gani ma yaro na asku su a ganin kai ba wallan ga Allah ya rike shi amma jiki duk yaron shi zuwa da shi
gargadi zaka yi ma guragu da suke nan kasan Ghana ke awatar da barace-barace gabaki daya
lalle guragun da muke nan cikin Ghana abinda nake ga mai uwaye na shine mu duka guragu ne kuma guragun da kake gani duka kenan cikin Ghana wanda yazo da wanda ke Ghana yawanci duk wanda kage sa kanshi wannan bara jaraba ne mu duka mun sani mu duka guda Allah ya taimake mu da abinda zamu kula yaran mu gobe su zama wani abu su duma musu hidda mu cikin bara kullun watan da muke yaran mu kenan mu duka mu ayi mu neman mu Ghana zaman lafiya mu neman kuma kasashen da mun kai to Niger da Nigeria zaman lafiya saboda akwai yawanci mutanen wannan gama tashi hankali ya kawo su kuma yau in gurgu ya kasuwanci wallahi wallahi aya walakatan da shi in din ba container gare ba wani ya azuka ya ma sai ga wani bai sai saboda ya gani yawon ga sai da kazan zo yin sai amma kuma akwai ya fito ga wajin wani anan bai da kama kai ba bai ka bari kanka da dauda ko wani abu ka zo ka sai da wani abu ne sai kaga bai ko ba gaskiya ba
mun tattauna da daya daga cikin wato guragu kenan kun ji irin nasarori da ya cimma da irin kalubale da yake fuskanta a matsayin sa na wanda Allah subhanahu wataala ya masa jarabta da nakasa nine na ku Hamza Adam daga nan birnin Kumasi Ghana
to masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Aminu Yaro dan kwallon gurago mai bugawa kungiyar Ashanti Warriors Kumasi da wakilin muryar Amurka Hamza Adam ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya
to gaida Malam Sule yanzu kuma lokaci ne da Ruwan Abbas sai shigo mana da sharhin jaridan Ghana
Jaridar Ghanaian Times za mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine hukuncin cewar mukaddashin kakakin speaker zai iya kada zabi mai kara ya koma kotun koli yana roƙon a saki wannan hukunci jaridar ta ce Justice Abdullahi wanda lecturer ne na shari'a a Jami'an Professional Studies Accra UPS a takaice ya faɗa cewar ra'ayin wancan lokaci da kotun koli ta bayar cewar muƙaddashin kakakin majalisa zai iya kiɗayan kansa a zancen no in ana neman adadin da za su iya kaɗa ko kuma dai yanke hukunci kuma yana da haƙƙi na kaɗa zaɓinsa wannan hukunci kuskure ne a ranar 9 ga watan Maris masu shari'a su 7 da Justice Jos Docheki shugabanta sun tsaya akan cewar muƙaddashin kakakin majalisa da ke jagoran majalisa a lokacin da babu kakakin majalisa zai iya kada zaɓinsa al'adan aikin sa kai an nufaci matasa 100,000 cikin shekaru 5 Jaridar Daily Graphic ita ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ajiya ya kaddama da wani shirin. Aikin sa kai na matasan kasa NYVP a takaice a Kumasi tare da kira ga matasan kasar nan da su dau sabbin manufa wa kasar da kuma ungunnin su. Yace shirin zai samar wa ɗiyan Ghana wata daman bayar da gaddamawar su ba tare da la'akari da matsayin ilimi, siyasa ko kabilar su ba domin ci gaban kasar. Yace shirin na da ainihin rukunoni 13 da ake sa ran zai nufaci daukar matasa 100,000 nan da shekaru 5 masu zuwa. Sai kuma jaridar The Herald wacce ta rawaito wannan labarin zamu yi gaskiya wurin amfani da harajin E-levy. Akufo-Addo ne ya faɗi haka kuma jaridar ta ce shugaba Akufo-Addo ya nana ta dagewar gwamnati wurin tabbatar da gaskiya da adalci wurin amfani da kuɗin da tara ta zartar da tsarin wato harajin nan na E-level wato E-level Act kenan domin ƙara wa masu biyan haraji ƙwarin gwiwa game da abin da shugaban ya ce ajandar gwamnati wurin gabatar da wannan ainihin kudurin doka wadda yanzu ake cewa Electronic Transfer Levy Act 2022 Act 1075 yana da muhimmanci wurin inganta tattara haraji ko kuma kuɗi domin bunƙasa tattalin arzikinmu da kanmu da inganta halin rayuwa da tattalin arziki da kuma ci gaban gimshikai a ƙasar Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwanullah, wani irin darasi za mu iya koya ku a lokacin da muke wannan azumin Ramadan?
Sunana Alhaji Lukmanu Abbas Lokfring Wata. To azumi dai alhamdulillah a lokacin wannan azumin muna ganin tsakiya cikin jikina sosai. Yanzu sai ka tafiya ka je guri mai nisa ma za ka gani kamar ma ba ka yi tafiya ba. Kuma ni arkan ruwa nake shanin aikin ruwa, kuma alhamdulillah muna ba da ruwa jama'a sadaka albarkacin wannan azumi mai albarka. Kuma idan na je wurin dakta ma shi ma yana mamaki ya yi saki ya zo a cikin jikinka saboda albarkacin wannan azumi. Isa azumi ne ya ga amfani sa cikin jikina kwarai, ba ma ni kare ba ko abokanni na ma sukan fari su kuma saki ya zo musu wannan wata saboda albarkacin wannan fadla azumi mai albarka. Alhamdulillah ta wuskan ibada babu damuwa, saboda idan ka je masallaci za ka yi mamaki jama'a ko ina ba wurin sa kafa suna albarkacin wannan wata. Wa'inda ba sa zuwa masallaci ma za ka gani shekarar shekaru za ka kowa ya allar masallaci albarkacin wannan wata mai albarka. Sai sa akwai sakiya kwarai, kana sanin lalle an shigo cikin wani wata daban, wata mai albarka shi ne watan Ramadana. Wannan yake da farko ba aka bane sakiya albarkacin wannan azumi. Allah ya nuna mana ƙarshen wannan wata.
To Allah ya sa mu dace. Da wannan ko muka zo ga shirin na ƙarshe, labarai a takaice.
Yana raba fadar White House ta sake jaddada wani jawabin bazata da shugaba Joe Biden ya yi ranar Talata cewa watakila shugaban Russia Vladimir Putin ya aikata kisan kiyashi a Ukraine. Biden ya kuma sanar da cewa Washington za ta tura ƙarin dala miliyan 800 na makamai, alburusai da sauran taimako zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran White House Jen Psaki ta ce game da jawabin kisan kiyashi, shugaban yana magana ne da abin da muka gani gaba ɗaya, abin da yake ji a bayyane yake kamar yadda ake gani zaluncin a fili. Kuma ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun ce suna maraba da tallafin da ƙasashen duniya ke aikawa Ukraine tun bayan mamayar ƙasar Rasha, amma sun damu da cewa rikicin na karkatar da hankali da harkokin kuɗaɗe daga irin matakan agaji na gaggawa a Afirka, Gabas ta Tsakiya da sauran wurare. Mafi yawa rikicin 'yan gudun hijira ne ya haifar, wanda ake buƙatar mai da martani na musamman cikin tausayi da taimako, in ji wani jami'in ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa, wato Save the Children. Bakin haure daga ƙasashen Nicaragua, Venezuela, Colombia da Cuba sun isa birnin Washington jiya Laraba bayan gwamnan jihar Texas Kurt Abbott, ɗan jam'iyyar Republican, da ya yi alkawarin tura su zuwa babban birnin ƙasar bayan an gama bincikensu na shige da fice na tarayya a kan iyaka. Ofishin NASA ya ce wannan wani ɓangare ne na martanin da gwamna Abbott ya mayar game da shawarar da gwamnatin Biden ta yanke da kawo ƙarshen soke doka ta 42 da ta shafi dokar gaggawa ta kiwon lafiya ta lokacin annoba, wacce ta ba wa hukumomin shige da fice damar fitar da bakin haure cikin gaggawa a kan iyaka har ma da waɗanda ke neman mafaka.
To a gaye sheka masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai can kuma da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku jo su daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatarwa, sai Salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Tony Pollack, ni Sarfila Hashin Gumel da na haɗa kuma gabatar, nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.